نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكو نموتا shashi daga watan Jumadal Ula shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 30 ga watan 11 shekara ta 2023 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na Riyadu Salihin wallafar babban malami al-Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi Allah ya ji kamalin da rahmarsa idan ba amanta ba satin da ya gabata mun tsaya ne a hadisi na 34 a cikin Kitabul Manthurati wal Mulah mun tsaya a hadisin ahabbul bilad ila Allah masajiduha وأبغض البلاد إلى الله أسواقها يوكما إن شاء الله تعالى زامتا شهديثي نتلا تند بير أتكمونا كتابي من البركة مالتي وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينسب رايته رواه مسلم هكذا ما ليتي وانا حديث انكر اوشد سلمان الفارسي الله ما اوكين سركي اكارا مسير دا ليه دا تكين من يا دا تكين صحبان النبي صلى الله عليه وسلم wanda ya sha gwagwarmaya kwarai da gaske kafin ya isa zuwa ga addinin musulunci Salmanul Farisi mutumin Farisa ne in aka ce Farisa ita ce Iran a yanzu amma da Farisa ta kunshi kasashe da dama su Iran da Iraq da wani bangare na su Syria duk sun shiga ciki saboda haka dan Farisa ne asalin sa kuma yayi addinai kala-kala kamun ya kai ga addinin musulunci yayi kristanci yayi yahudanci yayi majusanci duk kokarin kaiwa zuwa ga addinin musulunci idan wannan malami daga cikin malaman sa zai rasu sai masa wasici da cewa ya tafi wajen malam wani haka ya rinka yi har daga ƙarshe je ya fada hannun ɗan damfara wanda suka dauke shi a matsayin za su kai shi zuwa ga addinin gaskiya karshe suka je suka sai da shi a matsayin bawa to bawan da aka sai da shi shine wani balarabe wani ba yahudi ya sai shi a garin madina ya kawo shi garin madina ashe ya zo gidan addinin musulunci har zuwa lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi ya hijira daga makka ya dawo madina a lokacin salmanu yana matsayin bawa na ba yahudi ya ne masa aiki to daga nan ya je ya samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi ya nemi wasu alamu da aka gaya masa annaban ƙarshen zamani zai zo da shi shine ya kawo masa sadaka ya ce masa wannan sadaka ce annabi ya ce annabi ya karɓa ya raba wanda suke kusa da shi ga shi bai ci ba ya ce to na samu alama ta farko ya ƙara dawa karo na biyu ya kawo masa kyauta ya ce wannan kyauta ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya karɓa ya ga ya ɗauka ya ce to na samu shaida ta biyu a rana ta uku da ya dawo ya zo yake ta waiwaye yake ta kewaye yana kallon annabi ya zagaya ta nan sai annabi ce ko kana so ka gani ne yace eh sai annabi ya yaye kafadarsa shine sai ga wannan hatimin na annabta na ka fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ga masa cewa daga cikin alamar da zai gane annaban ƙarshen zamani akwai hatimin annabta a kafadarsa haka yake kamar ƙwai sallallahu alaihi wasallam ya gani to a lokacin ya karba addinin musulunci aka siye shi kuma aka enta shi ya zamto da Salman al-Farisi ya shawala kare daga sai kamun ya kai zuwa ga addinin musulunci Allah subhanahu wataala ya kara masa yarda wannan hadisi an karbo shi daga gare shi min qawlihi daga fadin sa shi Salman yace qala la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suqa kada ka kasance in istata'ta indai har ka samu dama zaka iya to kada ka kasance awwala man yadkhulu as-suqa farkon wanda zai fara shiga kasuwa da shi farkon wanda za a fara bude kasuwa da shi farkon wanda zai fara shiga kasuwa kada ka zamto haka ya kasance kullun kai ne da kai ake fara bude kasuwa Salman al-Farisi yace idan ka samu dama kada ka kasance haka kake wala akhira man yakhruju minha sannan kuma kada ka kasance kai ne na ƙarshen wanda zai fita daga kasuwa na farkon shiga kuma na ƙarshen fita yace kada ka kasance haka yace fa innaha ma'arakatu shaytan yace saboda ita kasuwa fage ne daga ce ta shedan eh wa biha yansibu rayatahu kuma a cikin kasuwar annan shedan yake kafa tutarsa ma'ana yake kiran ƴan namu inamin sa ku toho ku toho ku toho ku to ga haja na baje duk me sai ya to kasan haja shedan ku sharriti eh haja shedan sharriti alabe ga sirata shi sa za ku kasuwa anan ake samun duk wani mummunan abu anan ake samun algus ana ake samun yaudara ana ake samun rantsuwar ƙarya ana ake samun canza wani abu da wani abu duk wani abu mara kyau da in ka je kasuwa zaka iya samun sa mutane ne kala kala ga sunan da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba da wanda ya shigo don sayya da wanda ya shigo don sata kawai da wanda ya shigo don wata manufa mara kyau ta daban akwai abin da ya shigo da shi to ita kasuwa ma'araka ce fage ne daga ce da shedan yake zuwa ya ci kasuwarsa shi ma yadda ka san kowa yana zuwa ya ci kasuwa ya sai da abin da zai siyar ko ya sai abin da zai siya ya fita to haka shedan yake shigowa kullun bar ma shi yake ruwa kowa shiga kasuwar ya sammako saboda haka sai zuwa kafa tutarsa idan ya kafa tutarsa kuma sai ya baza ina sa kowa sai ta farauta saboda haka kowa akwai irin yadda za a farauce shi wani a rantsuwar ƙarya za a farauce shi wani a boye aibin haja za a farauce shi wani algus wani a kaza kowa akwai hanyar da shedan zai bi farauto shi to tunda kasuwa tana da irin wannan dabi'ar tana da irin wannan siffar shine Salman al-Farisi yake ba mu shawara cewa indai zaka iya in ka samu dama kada ya kasance da kai za a fara bude kasuwa kai ne na farkon shiga kasuwa kada ya kasance haka kake sannan kuma kada ya kasance kai ne na ƙarshen fita ina fata an gane yawwa ya kasance ka zo bayan mutane sun fara zuwa sannan ka fita kafin wasu su fara fita haka yake kamata saboda ita kasuwar abubuwan da suke na sharri yana da yawa a cikinta kada ya kasance sharrin da kai zai bude kuma sharrin da kai zai rufe kaga akwai matsala malai rawahu muslimun wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi haka za yadda ka ji shi din a matsayin mawqufi hadisin wannan na Salman mawqufi ne aka ce mawqufi shine hadisin da sahabi Allah ya kara masa yarda ya fada wama adaftahu ila al ashab min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufin zukin kamar yadda Imam al-Baiquni ya fada yace abinda ka jingina shi zuwa ga sahabi na magana sa ko aikin sa to wannan hadisi sunan sa mawqufi maganar sahabi kenan ko aikin sahabi to wannan hadisi mawqufan ne ala Salman mawqufi ne akan Salman al-Farisi Allah kara masa yarda sai dai malai ce warawahu al-Barqani wannan hadisi Imam al-Barqani shi ma ya fitar da shi Imam al-Barqani ɗaya ne daga cikin manyan malamai sunansa na gaskiya shine أبو بكر ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن غالب الخوارزمي الشافعي شيخ بغداد e shine sunan sa na gaskiya albarqani din in kiyace zuwa ga garin su alkhatib albagdadi yake cewa shi imam albarqani ya kasance fiqatun wara'an sabitan lam yura fi shuyukhina athbata minhu yace arifan bil fiqh imam albarqani ya kasance fiqa ne amintacce ne wajen rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan wari'an mai tsantseni ne da abin da ya shafi duniya sabitan tabbatacce ne a cikin ilimi da karantawa imam al-khatib yace lam yura fi shuyukhina athbata minhu yace cikin malaman mu na malaman shafi'iyya yace da wahala ka samu malami kamar shi da kakken malami mai karatu da ilimi kamar shi yace arifan bil fiqh malami ne kuma da yake masanin fiqh kwarai da gaske lahu hazzun fi ilmi al-arabiyyati yace yana da rabo mai girma kuma a cikin ilimin arabiya ya san larabci kwarai da gaske daya daga cikin malamai ne wanda yayi tasnifi ya wallafa littafi na musnad ya tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan da zaka iya samun hadisan bukhari da muslim a cikin wannan littafi nasa da wasu ma wanda kuma ba sa cikin bukhari da muslim din zaka iya samu a cikin littafin sa to ya rawaito hadisi irin wannan shi ma imam al-barqani fi sahihihi a cikin ingantaccen littafin sa shi ma dai an salman daga salmanul farisi kala amma a tasar wayar sai yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace ma'ana shi imam al-barqani ya rawaito hadisin ne mai marfu'i ba mauqufi ba Allah ya sa an fahimta ruwaya ta farko za ku ga magana ta tsaya ne akan salman kamar salmanul farisi ne ya faɗa magana amma a cikin ruwayar shi imam al-barqani ya rawaito ta ta kai har kan manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi da Salman al-Farisi ya rawaito ta sai kuma yace manzon Allah ya ce ina fata an gane kaga Salman sahabi ne ko idan yace annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kaga zance ya kare kenan yawa to saboda haka hadisin ya zo mauqufi kamar yadda kuma ya zo mai marfu'i ruwaya ta farko ita ce mauqufiya wannan kuma tabiin da zamu karanta ita ce marfu'iya qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la takun awwala man yadkhulu as-suqa ya bawan Allah kada ka kasance farkon wanda zai fara shiga kasuwa wanda za a bude kasuwa da shi wala akhira man yakhruju minha kada kuma ka kasance karshen wanda zai fito daga kasuwa me dalili annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fiha babu ash-shaytan wa farraha yace saboda a cikin kasuwa anan shedan yake sa kwaikwayen sa yake kuma kyankyashe su ina ba ta an gane me ake nufi da wannan ma'ana anan shedan yake baje duk wasu hajojin sa da wasu kugiyoyin sa da yake zargo mutane da su dan ya halakar da su in kiya ce kinaya ce da aka ce babu shedan ba yana nufin shedan fa kwai yake yayi huba ina ba ta an gane shedan yana haihuwa yana da zuriya kamar yadda zamu zo mu ji a gaba insha Allah ta'ala amma ba kwai yake kamar yadda tattabara take kwai ba a'a wannan kinaya ce kinaya ce ma'ana kamar annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yana nuna yadda shedan yake da tasiri wajen tattare ina sa a kasuwa ina hadisi yan uwa za ku ga hadisan guda biyu dukkanin su da marfu'in annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yayi hani da shiga kasuwa da wuri mutum ya kasance shine farkon wanda zai fara shiga kasuwa kuma ya kasance shine na ƙarshen me wanda zai fita daga kasuwa to amma akwai hadisi na Sakhar ibn Wada' al-Ghamidi Sakhar ibn Wada' al-Ghamidi sahabi ne na manzon Allah kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi addu'a ya ce Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allah ka yi wa al'ummata albarka a cikin dukudukunsu ka sanya wa al'ummata addu'a a cikin sammakonsu ma'ana duk abinda mutum zai yi idan ya yi sammako dukuduku ya fita ya je ya yi shi
annabi ya maka addu'a yace Allah ya sa maka albarka a ciki. Ina fata an gane a cikin hadisin sai sakar yake cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallam idza ba'atha jaysan ba'athahum awwalan nahar. Annabi ya kasance idan zai tura runduna ta yaki ƙwarya-ƙwarya runduna za a je a kai farmaki wani gari, annabi yana tura su ne a farkon safiya, farkon yini, kaga da safe kenan ko. To shi sahar din kuma ya kasance dan kasuwa ne, attajiri ne, hamshaki, yana da jari mai karfi, yana da yara da yake tura su gurare a je a masa fatauci. To shi ma da yaji wannan hadisin a matsayinsa na marwayin hadisin, ya kasance duk lokacin da zai tura wasu daga cikin fatake yaransa su je su yi kasuwanci, yakan tura su ne da sassafe da wuri-wuri su je su yi kasuwanci. Ƙarshen hadisin sai aka ce fa asra wa kathura maluhu. Wannan abin da yake yi na tura yaransa ƴan kwadago su je su yi kasuwanci da sassafe, sai Allah madaukakin sarki ya taimake shi fa asra, sai ya arziki, ya zama afsari. Afsari shine mai arziki, mai kuɗi, sannan kuma waka tsora maluhu, dukiyarsa ta yi yawa. Me ya dalili? Saboda addu'ar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta shafe shi. Ƴan uwan fahimci wannan, me yasa na kawo hadisin sakhar? Saboda idan ka kalli hadisin sakhar, ka kalli wannan hadisin, sai ka kamar me? Akwai ta'arubi ko? Kamar akwai cin karo. To, bari mu karanta abin da malam Allan As-Siddiq ya faɗa. Yace wala yunafi dhalika al-amr bit-tabkir. Yace wannan hadisin da muka karanta na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya hana mutum ya shiga kasuwa da sassafe, kasance shine na farkon shiga kasuwa, ya kuma kasance shine na ƙarshen fita daga cikin ta. Yace wannan hadisin wala yunafi, baya kore, hakan baya kore at-tabkir, yin sammako da addinin musulunci ya kwadatar akan sa, har annabi ya addu'a ga neman albarka ga wanda ya samu kudin. Yace wannan hadisin baya kore wancan, wa annahu sababul lil barakati, saboda shi yin at-tabkir din, yin sammo ko mutun ya fita wajen aikin sa, wannan sababi ne na albarka. Ai wani aka ce at-tabkir bai shafi fa kasuwanci ba kadai, duk wani aiki da ka san za ka yi, idan kai sammo ko a cikin sa, annabi ya maka addu'a albarka. Shi sa kaga hatta yaki, idan annabi zai tura dinduna, yana tura shi ne da sassafe. Yaki ai ba kasuwanci bane ko, amma annabi kan tura rinduna da sassafe, saboda me? Wannan addu'ar za ta tasiri a kansu. Shi sai ya tabbata idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, zai yi yaki koda da shi, yakan yi shi ne da farkon yini da safe. Idan kuma safiya ta wuce ba a fara yaki da rana, annabi baya fara yaki da rana, sai yamma ta yi, rana ta yi sanyi, sannan sai a shiga cikin yaki. Malai yace li'annahu yubakkiru min baitihi li talabir rizqi, saboda shi mai neman arziki yakan yi sammako ne da sassafe ya fita daga gidansa. Yace fa yabda'u bil masjidi, idan ya gaggawan nan ya fita, sai ya fara da masallaci, ya je ya sallar asubahi, ya yi azkar, maybe ya danyi nafilfilu idan lokacin ishraq ya yi, sannan sai ya fita daga nan kuma sai ya kasuwa. Kaga idan ya je a lokacin zai tarashi ne na farko, ba zai tarashi ne na farko ba. An gane abinda malaka ya nufi shine kai sammako da gaggawa ka fito daga gida, amma idan ka fito kasuwa ka wuce kai tsaye, ba kasuwa ka wuce ba. Yace mutum zai fara da masallaci, ya zo masallaci, ya yi sallar asubahi, maybe ya yi azkar da ake na azkarus sabah wal masa, maybe zai yi tsayawa har lokacin ishraq karfe 6 da dan wani abin haka, ya tashi sallar raka'a 2 ko raka'a 4 gwargwaran yadda Allah ya bashi iko, sannan ya fita sai ya tafi kasuwa. A lokacin da tara an bude kasuwa, wasu ma sun fara hada-hada, kaga yayi sammako bai kuma kasance shine farkon shiga kasuwa ba. An fahimta yawa? Haka malam ya faɗa, haka malam ya faɗa. Yace wa yaftatihu bita'a, sai ya bude wannan yinin nasa da yi wa Allah madaukakin sarki da'a, shine ta hanyar yin sallah. Fa idza qamati suqu, lokacin da kasuwa kuma ta tsaya ta fara ci, aka fara hada-hada a cikin kasuwa, awwalan nahar, a farkon yini, fala yakunu awwal dakhilin ilayhi, bazai kasance shine farkon na shiga ciki ba, kamar da ne mana bayani a baya. Yace fa idza jama'a bainat tabkir wa tarkul manhi an, to a lokacin zaka ga sai ya hada tsakanin abubuwan guda biyu, ya hada tsakanin yin gaggawa ko yin duku-duku ya fita dan samun albarkar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a hannu ɗaya kuma ya hada da me? ya samu dacewa da umarni da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi na hani kada mutun yayi ne ya shiga kasuwa da wuri wannan shine abin da malam ya faɗa wannan kuma magana ce mai kyau abinda hadisan suke kowanne hadisi ingantacce ne babu wani hadisi da yake da'ifi kuma idan ka kalle su da kyau za ka ga babu ta'arudi a tsakanin su shi hadisin tabkir yana bayani a dukkanin fannoninka na rayuwa ma'aikaci ne kai dan kasuwa ne kai wani tafiya zaka yi amma hatta tafiya ma kawai zaka yi ta ziyara ko ta wani abu duk ka shiga ciki Allahumma barik li ummati fi bukuriha ta shafe ka amma shi wannan ana bayani game da shiga kasuwa ita kadai kada ya kasance kai ne farkon na shiga kasuwa bai zamto cewa dan kai sanma ko kuma kai ne farkon zaka je ka fara shiga kasuwa bai kamata ba dan farkon shiga kasuwa galibi shaidanu suke fara shiga su je su kafa tutar su eh su jira kuma wanda ya su shigo su fara ta kansu kaga ba a so kaje ka ya kasance farkon da zaka fara aran gama da su sune shaidanu to zaka sai aka hana ka amma sauran ayyukan ka yi sanma ko kaje kai kayanka to zaka hadisan insha Allah ta'ala babu ta'aridi tsakanin su Allah subhanahu wata'ala ya samu dace wannan hadisi kamar yadda kuka ji Imam Muslim ya fitar da shi kamar yadda na ga muku hadisi ne ya zo marfu'i kuma ya zo mauqufi Imam Tabarani a cikin mu'jam nasa Allah madaukakin sarki ya masa rahama shi ma ya rawaito hadisin da ya marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma dai daga Salman al-Farisi shi ma dai marfu'i hadisi na 36 a cikin wannan kitabi wa an asim al-ahwal an abdullah bin sarjis radiyallahu anhu qala wannan hadisi an karbo shi daga asim asim shine ibn sulaiman ibn hajar al-asqalani a cikin at-taqrib yace ana masa al-kunya da abu abdurrahman mutumin basra ne ta kasar iraki thiqatun min awsat at-tabi'ina amintacce ne ana karbar hadisin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga wajensa saboda amintacce ne malamai sun yadda da shi yana ɗaya daga cikin tsakatsakin tabi'ai kun san tabaqat tabi'ai malamai sun kasa su kashi uku akwai sigharut tabi'ina akwai awsatut tabi'ina akwai kibarut tabi'ina akwai manyan tabi'ai na can kololuwa akwai tsakatsakiya akwai kananan tabi'ai to shi yana ɗaya daga cikin awsatut tabi'ina shi asim kenan al-ahwal yana ɗaya daga cikin tsakatsakan tabi'ai kusan duk malaman hadisi sun fitar da hadisin su a cikin littattafan su al-ahwal abinda ake nufi da al-ahwal shine mai ido hararagarki abinda bawo shefu sani da kamar ka ce mai wurkilallen ido an gane shine al-ahwal wanda bakin da ke cikin idansa ya koma gefe kuma irin idansa aka yi to shine ake ce masa al-ahwal kamar inkiya ce ko laqabi wannan abu ne shay'un ne ma'ruf ladai ashabi al-hadith abu ne da yake sananne a wajen malaman hadisi za ku ga sanewa malamai laqabi da wani abin da yake na halittar su daga cikin manyan malaman hadisi akwai al-a'mash akwai al-a'raj ba haka bane duk akwai mai al-a'mash makahu kenan al-a'mash irin makantar ma da aka haifi mutum da ita haka ake ce masa qala haddathana a'mash haka zaka ji an faɗa kamar a ce malam makahu ya bani hadisi akwai al-a'raj mai al-a'raj gurgu kenan shi ma akwai a'raj a cikin malaman hadisi qala haddathana a'raj wasu ai musu laqabi da siffar wasu ai musu laqabi da me da sana'ar su ko abin da ya kama da haka duk akwai wani a cikin malaman hadisi shi kuma wani al-ahwal haka suke kiransa shine wanda idan sai yake kamar da akwai hararagarki wannan al-asim al-ahwal an abdullah ibn sarjis radiyallahu anhu qala an karbo wannan hadisi daga abdullah ibn sarjis Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda shi abdullah ibn sarjis shi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala yace qultu li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wannan sahabi mai albarka mai girma abdullah ibn sarjis yace nace da manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya rasulullah ya manzon Allah ghafarallahu laka Allah ya maka gafara ya manzon Allah ina fata an gane malamai suka ce wannan magana ta sa za ta iya daukar ma'ana guda biyu imma du'aan imma ikhbaran, ko dai addu'a yake wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ko kuma labari yake bayarwa. Misali yace ya rasulullah Allah ya gafarta maka, wannan mecece addu'a ce, addu'a ce saboda soyayyarsa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ko kuma ya kasance ikhbaran ni labari yake bayarwa ya rasulullah Allah fa ya gafarta maka saboda me, saboda Allah ya ce laqad radiyallahu laqad رضي الله عن إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كذا كون يفعل ديني كوبا ديني بني ديني كودي الدعاء كولا باري ديني تو أما دي أبن يفعل كاريتي الدعاء كما يدزا مزومج. قال سيأنا بإرادة أمتي أرى سبتا أغريشي ولك كيما ألا يغفر تامك. Ina fata an gane. Yace ya Rasulullahi Allah ya gafarta maka, sai annabi yace walaka kai ma haka, ma'ana kai ma walaka ghafarallahu laka, kai ma Allah ya gafarta maka. Annabi ya masa addu'a. Malamai suka ce sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya masa addu'a mafi kyau daga tasa. Me yasa muka gane cewa addu'ar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tafi kyau? Bayan duk kusan lafazin ɗaya ne cewa ya Rasulullah Allah ya gafarta maka, shi ma abinda annabi ya ce masa kai ma Allah ya gafarta maka, me yasa ta annabi tafi kyau? Abinda yasa ta annabi tafi kyau saboda da addu'a sa da ta manzon Allah ɗaya ce, sallallahu alaihi wasallam ɗaya ce, ba ɗaya bace. Yadda idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi addu'a, yadda Allah madaukakin sarki zai kalli addu'ar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, haka za a kalli addu'ar shi Abdullah bin Sarjis? Ba ɗaya bace. To shi sai malamai suka ce sai annabi ya amsa masa da abin da ta fita shi kyau. Annabi ya ce masa kai ma Allah ya gafarta maka ya Abdullahi. Fa qultu lahu, sai shi Asim, qala Asim, sai Asim ya ce fa qultu lahu, sai nace da Abdullahi bin Sirjis, istaghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sai yake mamaki yanzu manzon Allah ne ma maka gafara, kai manzon Allah ne ma maka gafara. Kaga shi kansa yana jinjina abin saboda girman sa, ko a ce kai annabi ya kalle ka yace wani Allah ya maka gafara, da Allah baka taba ba, ka taba. Qala, sai Abdullahi bin Sarjis ya ce da shi na'am, eh annabi ya nema min gafara, walaka kai ma ya nema maka. A sai mamaki, walaka kai ma ya nema maka, saboda me? Saboda shi Asim tabi'i ne, bai haɗu da manzon Allah ba, ira da aminci tsara tabbata a gare shi, akai manzon Allah ya san da shi ya nema masa gafara. Shi kuma Abdullahi tare da shi suke magana da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, saboda kan annabi ya nema masa gafara da shi ba wani abin mamaki bane, haka ne? To shine sai mamaki, walaka kai ma annabi ya nema maka gafara. Thumma tala hadhihi al-ayata, dan kai ya sa masa shakku sai ya karanta wannan ayar, wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Allah madaukakin sarki ce da annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika وللمؤمنين والمؤمنات. سورة محمد. الله سبحانه وتعالى يقول أن نبنسى فعلم كثني يا منزل الله إرادة أمنتي سؤالة تبتع أغريكا أنه لا إله إلا الله يدع الأمر يكي باب أبن بوتا ودى تنسنتا لغسكياتي ألا من أكين سركي سألا تي واستغفر لذنبك كني مغافر زنبنك يا رسول الله وللمؤمنين ka nemi gafarar zunuban mu'minai. Shi Asim yana cikin mu'minai ko baya ciki? Kuma umarnin da Allah madaukakin sarki ya ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aiwatar ko bai aiwatar ba? Ya aiwatar. Kaga ashe an nema wa Asim ne gafara. Ɗan uwan fahimci abin yanzu? Shine abin da yake nufi. Ma'ana tunda Allah subhanahu wataala ya ce da manzansa ya Rasulullah ka nemi gafarar zunubanka sannan mu'minai, sauran mu'minai ka nima musu gafara, su hammu mun shiga ciki ko ba mu shiga ba? Mun shiga insha Allah ta'ala. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, shi yafi kowa gaggawar aiwatar da umarnin Allah madaukakin sarki idan Allah ya umarce shi. Duk inda ga an ce Allah ya ce ai abu kaza, kafin kowa ma ya ankara annabi ya gama sallallahu alaihi wasallam, bare kuma kai tsaye umarnin muwajjahun ne ilai, haka ne? Kai tsaye an fuskantar da umarnin zuwa gare shi. واستغفر لي ذنبك كي يا رسول الله انت يا رسول الله وللمؤمنين سنن ده مؤمني سو لك النبي اراده امنتي تصرفت بتا غريشي يا نيما ومؤمني غفره كوا يا شيغا تيكي kowa ya shiga ciki sannan nasa zanban kuma ya ne ba gafara to sai dai abin da zamu tambaya anan shine shin annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yana da zanbai shine abin tambayar gashi dai Allah madaukakin sarki ya fada yace yaghfirullahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara Allah madaukakin sarki maka budi ne dan ya gafarta maka zanbanka haka ma taqaddama min zambika abinda ya gabata daga cikin zanbanka da abinda ya jinkirta abinda baka yi ba ma gashi wannan ayar ma kuma Allah madaukakin sarki ya ce wastaghfir me li zambika ka nemi gafara zanbinka da wa ake wannan kaf din da wa ake ha manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi kaf ce ta mukhatib ko ta mukhatab wanda ake magana da shi to manzon Allah ake tsira da amince tsara tabbata a gare shi abin tambayar shin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yana laifi yana zanibi na'am to shine abin da wasu malaman suka faɗa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah subhanahu wataala ya ce wallahu ya'simuka minan nas annabawa da manzanni Allah ya ba su abin da ke ce masa isma isma shine kariya ba za su afka cikin abin da ba daidai ba annabawa da manzanni Allah ya ba su wannan kariyar sai dai akwai abin da ake cewa tarku aula shine kabar abin da ya kamata a ce yafi kai wanda bai kai shi ba duk guda biyun daidai ne amma na saman yafi sai kuma wanda bai kai shi ba to sai kai wanda yake bai kai ba kabar wanda yake fi kaga dani da kai idan muka yaka mun yi laifi ba kai laifi ba ko ba a fahimta ba yan uwa misali da zan ba ku shine nafila ce ta bayan sallar la'asar a bayan sallar azhar afwan ana yin nafila raka'a a hudu kafin sallar azhar ayi biyu kafin sallar azhar bayan sallar azhar afwan to sai ka zo kai biyu kafin sallar azhar bayan sallar azhar ma sai kai guda biyu ka bar guda nawa kenan guda biyu idan kai guda hudun nan kafin sallar azhar kai guda biyu bayan sallar azhar wannan yafi ko bai fi ba yafi amma lokacin da kai guda bibiyin nan kai daidai ko baka daidai ba kai daidai sai dai ka bar abin da yafi an fahimta yan uwa yanzu idan ka zo kai haka kai laifi amsa baka yi laifi ba sai dai ba za ka samu lada kamar wanda ya wanci ba shine tarku aula to amma a janibin annabawa irin wannan su idan suka yi sai a zarge su an gane saboda su matsayin su ba irin nan bane a wajen Allah subhanahu wataala shine ake ce masa tarku aula mutum ya bar abin da yake yafi to wasu daga cikin malaman suka ce idan aka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne magafara zanabansa ana nufin irin waɗannan abubuwan irin su ake nufi haka wasu malaman suka faɗa wannan magana ce mai kyau Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi rawahu muslim ma muslim ya fitar da shi wannan hadisi yan uwa yana nuna mana mahimmanci ko kuma mustahabbancin nema wa dan uwanka gafara hadisin nuna mana mustahabbi ne abu ne mai kyau ka nema wa dan uwanka gafara kamar yadda Allah madaukakin sarki yake kwadaitar da mu abinda zamu rinka fadawa magabatan mu da suka gabace mu da imani shine walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah subhanahu wataala ya ce walladina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan sahabbai da magabata nagari babban abin da suke fada shine ya quluna suna cewa rabbana ighfir lana ya ubangiji ka gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da ƴan uwan mu da suka gabace mu da imani sun yi imani tun kafin mu sun mori imani tun kafin mu Allah subhanahu wataala ka gafarta musu to wannan ana so duk lokacin da kai sallah ka nema wa kanka gafara ka nema wa iyayenka gafara ka nema ƴan uwanka musulmai gafara sauran wanda suka gabace mu da imani wanda suka yi dakon addinin asali yazo maka su maka nema musu gafara suna da haƙƙi a kanka idan da ba dan Allah madaukakin sarki ya kaddara ta hannunsu ba da yanzu mutum mai bi wani mushriki ne bai sani ba da wani katin ba maguje ne bai sani ba haka bane su suka yi dakon addinin suka sha wahala aka kashe wasu daga cikin su, aka yanke wasu daga cikin su, wasu gabbai daga cikin su, dadda addini ya zo mana, muka same shi a araha, lalle waɗanda sun cancanci kai musu fatan alkhairi, kai musu addu'a ta gari, to tana da haƙƙi a kanka. Shi zan haga ka cokan Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya nema musulmi gafara, ya nema mu mene gafara, kuma annabin tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ƴan uwa, tsakar dare yake tashi, tsakar dare ya tafi makabartan Madina Baqi'a, ya je ya musu addu'a, nema musu gafara. Haka hadisin na Aisha ya nuna, tsakar dare annabi zai tashi ya tafi makabartan Baqi'a, ya je ya nema musu gafara, ya musu addu'a, saboda cika umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi sa za ku ga babu wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa mutane gaba ɗaya idan ba neman gafara ba, babu shi. Waisul Qarni ɗaya ne daga cikin tabi'ai wanda bai zamani da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba, amma lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake zaune da sayyidina Umar da Abubakar da sauran sahabbai, sai yake ba su labarin Waisul Qarni, yace akwai wani mutum da zai zo bayana daga kabilar Qard daga Yaman, yana da mahaifiya, yana tsananin yi wa mahaifiyarsa biyayya, yace yana da cutar albaras amma ta warke sai gwargwadon dirhami. Annabi yace idan kun haɗu da shi ku roƙe shi nema muku gafara. Daga cikin wanda ake gaya magana akwai sayyidina Abubakar Siddiq, akwai sayyidina Umar Faruk, akwai manya-manyan sahabban nan na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Annabi yake ba su labari su sa wani tabi'i wanda bai kai su ba ya nema musu gafara. Ina fatan fahimta. Idan da akwai wani abin da ya fi da annabi shi zai ce wai sai roƙa musu ba gafara ba, an gane. Amma tunda neman gafara shi ne abin da ya fi komai, shi sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce nema musu gafara ba wani abu ba, saboda yadda neman gafara take. Waisu bai tashi bayyana ba sai lokacin sayyidina Umar, Allah ya ƙara masa yarda, bayan shuɗuwar khalifatin sayyidina Abubakar, a lokacin sayyidina Umar sai Waisu ya zo. Sayyidina Umar lokacin da aka zo aikin hajji sai yake turawa aje a binciko man mutanen Yaman, akwai wani mai kaza da kaza da kaza, duk ma ba a san shi ba, da an tambaye sai waye wani zai ce ba san shi ba, saboda irin gani ake ba kowa bane, a unguwa ba wanda ya damu da shi, in ya zo ya magana ba ɗauke kai ake ba wanda ya damu da shi. Ashe gagarin matsayi ne da shi a wajen Allah ba a sani ba, gagarin matsayi ne da shi a wajen Allah ba a sani ba. Da ƙyar sayyidina Umar ya binciko shi, aka ce ka zo khalifa yana kiranka, ya ce ni, aka ce kai, tashi ya zo don sayyidina Umar, ya ce kai ne wani, ya ce ni ne. Kana da mahaifiya? Ta rasu, ya ce eh. Ka yi ciwon albarka sai kama kaza, ya ce din ni ne. Ya ce to manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce in na ganka ka nema mana gafara, saboda ka sai ka nema mana gafara. To da ka sai nema musu gafara. Kun san Waisul Qarni da ya koma garin su ba da wasu aka daina ganin sa, kawai ya ƙwara bagar, saboda me? Saboda hankalin mutane ya dawo kansa gaba daya, yanzu ya zama na babban waliyi, kuma ba haka bane, ya zama babban wali, khalifa, khalifa irin Umar ya kirawo shi ya ce annabi ya ce ka roƙa mana gafara. Ai wannan ba ƙaramin matsayi bane ƴan uwa. Dan da nan kuma sai mutane ake ta zuwa, ko idan Allah ne ma a roƙa mana, ni ma ai mun roƙa mana gafara, haka ya zama wani celebrity yanzu. To da yake abin dan Allah yake, ga mutane suna so su fitine shi, sai ya gudu kawai, aka neme shi aka rasa. To mallaka din shine abinda annabi ya ce sayyidina Umar su nema wajen sa shine mai gafara, gafara. To haka ƴan uwa, mu dage da neman gafara Allah subhanahu wataala, mu nema wa kanmu gafara. Idan Allah madaukakin sarki gafarta maka zanubanka ka taba, eh ka gama insha Allahu ta'ala. Mu dage da istighfari, istighfari ƴan uwa kare babbakin mu, duk wani zikirin da zaka yi ka yi shi amma istighfari ya rinjaye komai. An tambaye ɗaya daga cikin magabata cewa ina so na yawaita zikiri, da Allah istighfari zan yawaita ko kuma tasbihi? Sai ta shi tasbihi kamar kwalliya ne, kamar kwalliya ne, ka fito daga ban ɗaki ka yi wanka, jikinka ya fita fes, to zaka sai ka shafa mai, ka shafa turare, sai duk abin da ka shafa na kwalliya, amma ce ta shafa hoda, ta shafa jambaki da sauransu. Shi kuma istighfari kamar fitar da datti ne daga jikinka, an fahimta? Yanzu misali shine mutumin da ya je aikin bakin mai ya taho, ya zo gida me ya kamata ya fara yi wanka ya kamata ya fara yi ko kwalliya to lokacin da kake wanka lokacin da kake kwalliya baka yi wanka ba shine kwatankacin mutumin da yake tasbihi ba tare da istighfari an gane idan mutum ya tabbatar cewa fes yake ba abin da ba wani zubi yake tare to sai ta wani zikirin da ba sauran su amma idan ka tabbatar akwai dan datti a jikinka to istighfari ya kamata ka ina ba ta fahimta yawa so da kuma dage da istighfari ban ce kada ai wasu wurin zikiri ba a'a kai salatin annabi kai hailala kai tasbih din kai komai amma kada harshen ka ya gushe da ambaton istighfari wa Allah subhanahu wataala ya kasance kana yi wai tashi Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi wa an ibn mas'ud al-ansari wa an abi mas'ud al-ansari radiyallahu anhu qala an karbo daga Abu Mas'ud al-Ansari Allah kara masa yarda yace qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi yace inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwati al-ula haqiqa na daga abinda aka riska daga cikin zantittika na annabta ta farko idza lam tastahi di yazo a cikin rayoyi ko idza lam tastahi bil ya akwai ruwaya da yazo dashi ko idza lam tastahi kamar yadda yazo anan ko idan har baka ji kunya ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace to fasna ma shi ita aikata abin da kake so na daga cikin abin da aka riska aka samu daga cikin abubuwan gado na annabawa shine annubuwa annabta kenan annabta suwa suke yin ta annabawa ko to daga cikin abin da aka samu na gadan zantittika masu tsada na annabawan farko shine idan har mutum baya jin kunya to ya aikata abin da yaso ɗan uwa wannan hadisi malamai sun fassara guda biyu amma fassara ita ce tafi arjah ita ce tafi rinjaye sam na farko ita ce suka ce in dai kana so in kai niyyar aikata wani abu idza aratta fi ila shay'in fa in kana mimma la yustahya fihi min Allah wala min an-nas li ibahatihi faf'al wa illa fala suka ce idan kai niyyar aikata wani abu cikin abin da Allah madaukakin sarki bai hana ba ba abin bashi da alaka da jin kunyar Allah madaukakin sarki bashi da alaka da jin kunyar mutane in dai abin ka tabbatar yawo funta daga waɗannan abubuwan aikin da idan ka yi shi ba za ka ji kunyar Allah ba ba za ka ji kunyar mutanen da kake kusa da su ba to ka aikata abu ma'ana sai ka kasance umari ne mai al'amari ne anan mai lil ibaha hadisin kamar halattawa yake yi idan ka tashi aikata wani abu yanzu al'amarin da ba zai saka ji kunyar Allah ba ma'ana Allah bai hana shi ba ba zai saka ji kunyar mutane ba mutane ba su yi maka tirda Allah wade ba a cikin aikin da zaka aikata aikin yawo funta daga waɗannan abubuwa guda biyu sai malami sai suka ce to ka aikata kawai ma'ana idza lam tastahi idan baka jin kunya idan baka ji kunya ba na aikata abinda Allah madaukakin sarki bai hana ba annabinsa bai hana ba to je ka aikata kayanka sai fassara ta biyu wanda ita ce tafi zama daidai shine idza lam tastahi idan baka jin kunyar Allah da mutane fasna mashi ita je ka aikata abin da kaso sai kasance wannan al'amuri ne littahdidi umarni ne na tsoratarwa da firgitarwa kamar in ce maka in kai mara kunya ne zai ka dake shi an gane wannan shi umarni yake baka zai ka dake shi an gane shine kamar yadda Allah madaukakin sarki ce mana i'malu ma shi'tu me Allah ya ce anan wajen kowa ya je aikata abin da yaso da Allah in ka isa ka je ka aikata abin da kaso mana kai ka san abin da Allah yake nufi ko umarni ake baka na tahdidi Allah ya ce faman sha'a falyu'minu man sha'a me falyakfur wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama ya kafirce amma sai Allah ya ce inna atadna me lizalimina nara amma fa azzalimai sai ne mun tanadan musu wuta tana nan a haqa bihim suradiqha to irin wannan umarnin ne ma'ana idan mutum baya jin kunya ko me zai iya aikatawa malamai suka ce saboda kyawawan dabi'u da ibada dukkanin su suna da alaka ne da mai da kunya. Duk mutumin da kaga yana sabawa Allah madaukakin sarki, sai mutum ya rasa kunya ne yake iya sabawa Allah, ba haka bane? Duk mutumin da kaga ya sabawa Allah madaukakin sarki ya rasa kunya ne, haka ne, ya rasa kunya, sai dai daga baya kuma kunyar ta dawo, amma dai a lokacin ya rasa ta. Saboda ko yanzu ka kalla mutumin da kake jin nauyin sa, kake ganin girman sa, sai ce kada kai abu kaza, da Allah idan yazo in kana jin kunyar sa, kana jin nauyin sa, zakai a gaban sa, an gane? To Allah madaukakin sarki ya ce kada mi abu kaza sai ka je kai, da Allah kana jin kunyar Allah? Babu kunya a nan wajen, ko akwai? Babu. Haka nan duk kyawawan dabi'u zaka ga babu wanda yake iya kiyaye kyawawan dabi'u sai mutumin da yake da kunya. Shi yasa ita kunya, ƴan uwa, zaku ga saboda girmanta Allah subhanahu wata'ala ya siffanta da ita. Ɗaya daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki akwai kunya, ƴan uwa. Inna Allah la yastahi ay yadriba masalan ma ba'uda. San Allah madaukakin sarki ce wallahu la yastahi min al-haq. Allah baya jin kunya sai ya bayyana gaskiya. Ashe daga cikin kunyoyin kunyoyi daga cikin siffofi na Allah subhanahu wata'ala akwai me? Akwai kunya. Akwai kunya. Wannan addini na musulunci, annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace kowanne irin addini da kowace irin al'umma suna da wani abu da suka keɓanta da shi. Yace mu wannan al'umma abinda aka keɓance mu da shi shine kunya. Shine kunya. Shi yasa annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi da aka tashi kwatanta shi, ana kwatanta shi da kunya kamar budurwa da take cikin darbukanta. Naka ce al-azra fi khidriha, budurwa da take cikin darbuka, irin ƴan mata nasu na da na Arabawa wanda ko fitowa ba sa yi, kullun suna cikin daki. Da ƙarshen kunya aka ce ƴan budurwa, ƙarshen kunya kenan su an gama. Shi yasa ko kamanta kaza aka ce wa na kunya kamar budurwa an gama. Amma fa irin na da ne. Ba haka bane da Allah. Irin na da ne. To haka ake kwatanta annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa hatta mala'ikun Allah madaukakin sarki kunya masu fasici. Wata rana annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana zaune a cikin ɗakin matarsa na Aisha, Allah ya ƙara mata yarda. Sai sayyidina Abubakar Siddiq ya nemi izini, annabi ya ce shigo. Annabi daga shi sai dan mayafi da haka, irin ya dan bude kafarsa haka cinyarsa ta fito, ya shigo aka gaggaisa. Kun ga sarkin sa ne, amma bai gyara komai ba. Sayyidina Umar Al-Faruq shi ma ya sallama, annabi ya ce shigo, shi ma dai shigo aka cigaba da hira. Ana cikin hira kawai sai aka ce ga sayyidina Usman, sai annabi ya tashi, sai ya gyaggyara ya gyaggyara rufe jikinsa, ya shigo aka tattauna. Bayan duk sun fita, sai na Aisha, Allah ya ƙara mata yarda, take tambaya Rasulullah, mahaifina ya shigo baka gyara ba, sayyidina Umar ya shigo baka gyara ba, amma Usman ya ce wa gashi nan sai ka tashi ka gyara. Ya ce kai fala astahi mimman tastahi minhu almalaika, dan me bazan ji kunyar wanda mala'iku ma kunyar sa suke ji ba. Sayyidina Usman zunnurai, mala'iku ma kunyar sayyidina Usman suke ji. Ashe kun ga kunya ɗaya ce daga cikin siffa mata, duk wani mutumin kirki da halittun Allah duka idan aka tashi siffanta su da kunya ake siffanta su, da siffa ake kunya, da kunya ake siffanta su. Shi yasa malamai suka ce zaka fahimci falalar kunya, musamman ga kuma cikin suratul qasas, kissar annabi Musa da 'ya'yan wancan mutumi na garin Madina. Lokacin da annabi Musa alaihi salam ya shayar da su ruwa, suka koma gida suka ba babansu labari, sai ce aje a kira annabi Musa zai saka masa. To kisar sai ta ce faja'at ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqita lana. Malamai suka ce duk abubuwan da ta siffanta da su na kamewa da me, Allah bai kamanta da su ba, sai abu ɗaya tace kunya. Faja'at ihdahuma, sai ɗaya daga cikin su ta taho kirawo annabi Musa, tamshi tana tafiya istihya'an a cikin kunya. Haka Allah madaukakin sarki ce a cikin kunya, kaga tafiyar mace kamata ya ta kasance a cikin me cikin kunya shi sa babu wata dabi'a daga cikin dabi'un mata wanda wallahi idan mace ta rasa shi ta fita daga sauran mata ka ba kunya ina ga muku duk macin da take gani ita yanzu ba ta da kunya to ta zama namiji wanda namiji siffar da mata suka ke banta da ita ƴan uwa babu kamar kunya duk macin da ba ta da kunya to wannan ta cire identity na matan ta a tattare da ita Allah subhanahu wataala ya samu dace so da ka ƴan uwa kunya dabi'a ce mai girman da ya kamata kowanne ɗaya mai sita ya siffanta da ita dole ne sai mun zama masu kunya dole sai mun zama masu kunya ya kasance kana jin kunyar mutane kana jin nauyin su kana ganin girman su kana ganin mutuncin su amma abin mamaki ƴan uwa ya lil asaf sai ka ji mutun da ka sani cewa ai ni ba ni da kunya wallahi kana gani na ka san ba ni da kunya wai proud yake shi ba shi da kunya kun ga ƴan uwa wannan abin da yake cewa na sha mai tawacewa yake ba shi da imani dan hadisi ingantacce abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce da kunya da imani ƴan biyu ne da kunya da imani ƴan biyu ne in babu ɗaya babu ɗaya to ka ce kai baka da kunya imanin ma kaga sai ka abin nan din su kenan ko alhaya'u la ya'ti illa bil khair kunya gaba ɗayan ta ba ta zuwa sai da alkhair haka take Allah madaukin sarki ya ƙara mana kunya wannan hadisi ƴan uwa imam al-bukhari ya fitar da shi wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yarda yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace awwal ma yuqda bayna an-nas yawm al-qiyamati fi ad-dima' farqan abanda za ai hukunci tsakanin mutane ranar tashin al-qiyama shine fi ad-dima' cikin abinda ya shafi sha'anin jini shine abinda za a fara hukunci tsakanin sa idan Allah madaukakin sarki ta sha al-qiyamarsa aka tara mutane dan hisabi farkon abinda za a fara hisabi a kansa cikin abinda yake tsakanin mutum da mutum tsakanin bawa da bawa shine abinda ya shafi jini wane ya kashe wannan wane ya zubar da jinin wannan wane ya taru wannan wane ya yanki wannan shine abinda za a fara kawowa a ajiye shi a yi hukunci wanda ya cancanci hukunci Allah madaukakin sarki nan take ya dauki haƙƙi mai haƙƙi ya bayar me da na faɗa wancan satin ranar tashin alƙiyama ƴan uwa rana ce da kowa abin da yake nema ya samu ladan da zai taimaka masa ya shiga aljanna babu yafiya shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa to adunnal huquqa ila ahli yawm alqiyama lallai ne wallahi sai an karbi haƙƙi daga ma'abocin haƙƙi an mayarwa da mai shi ran tashin alƙiyama sai an yi haka annabi ya ce ta yuqada li shatil jalha min ashatil qarna hatta akuya mai qaho da ta soki akuya mara qaho sai an kamo mai qahon nan an cire qahon nata an sa mara qahon ta soke ta tarama dan ka gane rana ce da babu da kafa akuya da akuya sa da sa bunsuru da bunsuru rago da rago wannan ya soki wannan da qaho ba afuwa fa sai an sa bara kahon kahora na tashin alkiyama ya soki mai kahon shi ma ba ya rama ba to sannan duk sai a ce musu zamto kasa amma sai an rama musu to idan dabbobi ba a bar su ba kai fa dan Allah sai ka je ka samu adda ka taro na arba da kai saboda kai ne kanin mala'ika jibrilu sai arba da kai wallahi ba da kafa duk wanda ka zalunta na tashin alkiyama sai an saka masa musamman abin da ya shafi jini kaji an ce mutum ya kashe mutum mutum ya kashe mutane kaji mutum proudly yake magana kaga ƴan ta'addan nan ana hira da mutum yana bayani yace ai ni wallahi ban san adadin mutanen da na kashe ba wai bayani yake ba bi tabajjuj baya jin ma wani ba abu akan sa wallahi akwai wanda naga ana hira da shi inda ka san da shiga cikin wayar da nake kallon hira abun haushi wai an ji an same shi a bukka ana hira da shi ana cewa yanzu mutanen da kashe yace kai ai ni ba zan iya irgawa ba ko ba zai iya irga mutanen da ya kashe wani dan kauye fa a cikin daji dan kauye bai san adadin mutanen da ya kashe ba yana rayuwarsa gashi nan freely yana rayuwarsa gashi nan yanzu dan Allah ƴan uwa dan jarida ya iya kaiwa zuwa ga inda dan ta'adda yake tattauna da shi dan Allah ina jami'an mu ina hukumomin mu ina hukuma to duk wanda ya kashe rai yayi abin da zai yi a duniya ya gama zai je da Allah madaukakin sarki ba zai kai labari ba saboda shine farkon abin da Allah madaukakin sarki zai fara yi ne hukunci tsakanin mutane abin da yake tsakaninsu malami suka ce amma idan abin da yake tsakanin bawa ne da Allah madaukakin sarki shine sallah eh idan kuma abin da yake tsakanin bawa da Allah subhanahu wataala ne sallah za a fara bincikawa ita za a fara dubawa hadisi yace awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyama salah farkon abin da za a fara yi wa bawa hisabi akan sa ranar tashin al-qiyama shine akan sallah kaga wannan tsakaninka da wake nan da Allah madaukakin sarki amma abin da yake da alaka da kai da wani to wani abin da ya shafi jini sai an yi akan jini sannan akan dukiya ayi akan mutunci ayi duk za a rika gangarwa komai sai ayi wato kamar yadda nake ƙara faɗa nake maimaita ba faɗa ga kafa komai sai an yi wallahi dalla dalla ka gage mutun za a yi ka ci naman sa ne za a yi kai annabi manci ka hada su faɗa za a yi ka je ka zuga mijin wani mijin wata ya take ta za a yi duk sai an yi ka ci kudin wani sai an yi ka rance kudin sa ka hana shi sai an yi ka damfare shi komai wallahi sai an yi haka za a yi a lokacin kuma ka tashi ne daga cikin kabarin ka tsirara kama bada'akum ta'udu ko kuma bada'akum awwal khalqin kuma nu'idu mutum zai tashi kamar yadda aka haife shi me yasa zai tashi yadda aka haife shi saboda haka Allah madaukakin sarki ya kaddara babu sulai a cikin ka babu naira babu dala babu komai da me zaka biya babu Allah subhanahu wataala ya samu daji wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa an aisha radhiyallahu anha qalat an karbo daga uwar mu'minina na aisha Allah ya kara mata yarda tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi yace خلقت الملائكة من نور أن هلت ملائكة دغ حسكي وخلق الجن من مارج من نار أن هلت الجن دغ حرشن وتا وخلق آدم أن هلت أنبا آدم عليه السلام مما وصف لكم دغ أبند أكا سبنتا مكو أتين القرآن سولاكا سيكا جيكا كرانتا القرآن كغا دمي أكا هلت أنبا آدم رواه مسلم وانا ليس إمام مسلم يفتدش annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin wannan hadisi ya gaya mana madar da aka halicci waɗannan halittu guda uku waɗanda su ne mafiya girma daga cikin halittun Allah madaukakin sarki gaba ɗaya mala'iku mutane da aljanu mala'iku Allah madaukakin sarki ya halicce su daga madar haske shi sa malamai suka ce mala'iku jikinsu latifa ne ma'ana kamar yadda kaga yadda iska take haka jikin mala'iku yake shi sai Allah madaukakin sarki ya ba su kudura akan at-tashakkul shine jujjuyawa caccanzawa Allah madaukakin sarki yakan mala'ika yakan iya juye daga wata halitta zuwa wata halitta kamar yadda hadisai burjik sun tabbata Dihya ibn Kaliba al-Kalbi dai daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mala'ika Jibril yana zuwa da sifarsa a wajen manzon Allah ina fatan fahimta Dihya mutum ne amma sai aga mala'ika Jibril ya zo da siffarsa idan aka ce da annabi an ganka da Dihya sai ya ce ai ba Dihya bane mala'ika Jibril ne ina fatan fahimta to Allah ya ba su quwwatu at-tashakkul ko kuma al-qudratu ala at-tashakkul suna iya juyawa daga wani abu su zamto wani abu kuma malamai suka ce an halice su daga madda haske shi sai suka zamto dukkanin su alkhairi ne to da haske alkhairi ne ko ba alkhairi bane alkhairi ne kowa na buƙatar haske to shi sa mala'ika zaka ga dukkanin su alkhairi ne gaba ɗayan sa la ya'suna Allah ma amara hum yaf'aluna ibadun mukramuna la yasbiqunahu bil qawli hum bi amrihi ya'maluna haka mala'iku suke shi kuma aljanni annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa qul al jannu an halitta al jannu min marid suka ce shine harshen wuta irin harshen wutan da zaka ga kusan kala uku tana fitowa daga cikin sa akwai kore kore akwai fitsifitsi akwai jajajaja ai da an san wannan ko to daga wannan harshen wutan daga shi Allah madaukakin sarki halitta aljannu waljannu khalaqnahu min qablu min nari samum wata aya wuta mai zafi to daga shi sa shi dan ya kasance mai zafi ina fata an fahimta ya kasance dabi'ar sa akwai harara a jikinta akwai zafi a dabi'un shi dan za ku ga zalunci wasu daga cikin su ƙetare iyaka a cuci wannan a buge wancan a da ba haka bane dan abin da bai kai ya kawo ban kai aljani sai ya buge ka, abin da baba kai masa ba sai ya buge ka, saboda akwai wannan zafin. Wani zai iya tambaya ce, to wai me yasa aljanu an ce daga wuta aka halice su, to me yasa kuma za a yi musu azaba da wuta? Shin wuta za ta yi azaba da wuta ne? An gane? Shin wuta za ta kona wuta yar wuta ne? To amsar da malamai suka bari suka ce, ai asalin halitta aljanu ita ce wuta, amma ci gaba da halittar su kuma daga wuta bane. Yadda zaka gane shine asalin halittar dan adam shine tabo, amma da tabo ake halittar dan adam? Yanzu in na zo na taba jikin ka zanga tabo? Ba daga tabo aka halitta ka bane, daga me aka halitta ka? Daga dugon mani. Amma asalin kakan mu annabi adam daga me aka halitta shi? To su ma haka ne. Shi iblis din asali iblis uban sa gaba daya wanda Allah barkin sarki ya ce fa fasaka an amr rabbihi, to shi wannan shine aka halitta shi daga wuta, amma ƴaƴansa da sauran zuriyarsa an halitta su ne daga me? An halitta su ne daga me? Daga haihuwa su ma, tunda aljanu haihuwa suke kamar yadda kasan mutane suna haihuwa. Shedan yana da zuriya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa, afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Yanzu zaka riki shedan da shi da zuriyarsa? Ashe shedan yana da me? Yana da zuriya. Anan malami suka ce ashe shedan yana haihuwa, yatanakahuna wa yatanasaluna, suna aure kuma suna samun hayayyafa tsakanin su kamar yadda kasan mutane suna yi. Saboda haka shedanu a asalin halittar su daga wuta ne, amma daga baya abin ya ci gaba ta hanyar haihuwa. Shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a hadisin yana cikin sahih Muslim, ya ce wata rana yana cikin sallah wani ifrit daga cikin ifritain aljanu ya ɗauko bakin wuta ya tunkaro manzon Allah, tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai kona fuskar manzon Allah. Tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, aljani fa shi fa manzon Allah, dan me ake sallah? Dan me ake karatun Al-Qur'ani? Yana zuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, sai annabi albarka ya shake masa wuya. Da aljannan nan ya ji shaka, annabi ya ce sai da na ji danshin yawunsa a hannuna. Ma'ana ya shaku ya wuya fara fito, annabi ya ce sai da na ji danshin yawunsa a hannuna. Annabi ya ce da ba dan na tana da addu'ar dan uwana Sulaiman ba, da sai na daure shi a ɗaya daga cikin dirkokin masallaci, yara sun zo sun gan shi, duk sun yi wasa da shi da safe. Amma saboda annabi Sulaiman yayi addu'a yace rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, to shi sa annabi sai ya ga wannan, ya tana da wannan addu'ar, sai ya daga wa annabi Sulaiman kafa, sai ya saki shedanin sai ya tafi. Mahalli sai shine idan da a ce shedan wuta ne har yanzu yana bukatar ya dauko wutar dan kona wani, an gane? Idan da shi wuta ne har yanzu akwai bukatar wuta kuma ta zo ta dauko wutar, ba kawai sai ya je ya kona shi ba da kansa? Ina fata an gane. Amma sai da dauko ta wutar. Annabi ya ce inna ash-shaytana yajri min ibni adam majrad dam, shedan yana gudu a jikin dan adam yadda jini yake gudana. Yanzu akwai wanda shedanu suke shiga cikin su ko akwai babu? Idan shedani wuta ne har yanzu, idan ya shiga cikin mutum ai mutum ya gama yawo kenan ko? Baba ba kashi zai ba? Amma ka taba ji an ce wanda shedan dan ya shiga cikin su ya kone? Babu. Saboda haka asalin halittar shedan daga wuta ne, amma daga baya ba wuta bane. Shi kuma dan adam Allah subhanahu wa ta'ala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace an halicci annabi adam mimma wisifa lakum, daga abin da aka siffanta mu. Me aka siffanta mana? Dan adam an halicce shi asali daga kasa ne kawai. Kasar, bari ku je da dan adam yake. Kasar sai aka kwaba ta. Duk wannan Allah madaukakin sarki ya ga mana a cikin Al-Qur'ani, da aka kwaba kasar aka kwaba ta sai aka barta. Kun san wanda suke kauye sun sani. Ginin kasa idan za a gina kasa, idan aka kwaba kasa sai an bata ta tsumi ta dan fara wari. Haka ne ko ba haka bane? Me yasa? Tafi karfi, tafi danko, ta dan fara danko-dankon nan. To sai da aka ba annabi adam ya haka, kasar ta yi haka, sannan sai aka bata kuma ta bushe kamar dafaffiyar kasa, inda idan ka dan kwankwasa ta gaza ta ce mai kalkalkal din nan. An gane? To sannan sai aka kera annabi adam aka busa masa rai. Duk wannan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin, kun ga kasa kenan tsantsarta. Haka ne Allah madaukakin sarki ya ce walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tini, daga kasa kuma ya zamto mai kenan, ya zamto mai kenan, ya zamto tabo ko? yawa a sannan sai manzo Allah wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun alhama'il masnun ita ce wannan kasar da ta ribe ta dan fara ribewa din nan ta yi danko sannan Allah madaukin sarki ya ce wa khalaqal insana min salsalin kal fakhar alfakhar shi da irin kamar tukunya idan kaje ka samu tukunya tukunya da muke amfani da zauga da faffe kasa ce ko idan kaje ka ankwasa ta ga tana me to shi wannan shine alfakhar kun ga da cikin alqurani Allah ya faɗa kenan ko to haka Allah madaukakin sarki ya kawwana da dan adam aka halice shi sannan sai aka tayar da shi kuma aka halice shi eh shi sa dan adam shi ba za ku ga kasar da aka halice shi da ita kala kala ce wata mai kauri ce wata mai santsi ce wata burje burje ce wata yashi ne mai laushi haka wata baka ce wata fara ce ina fata an gane shi sa kowanne ɗaya daga cikin mu sai ya biyo ɗabi'ar kasar da aka halice shi in aka halice mutum daga kasa mai tauri sai ya kasance mai tauri da yawa kenan mai tsauri da yawa an gane kaga wanda ya fito daga wajen tsandaurin na ga yana da wahalar sha'ani wani kuma sai aka same shi daga wajen irin kasar nan mai laushi irin yashin nan sai kuma shi kuma gashi nan da ya taba labo haka gashi nan to haka Allah madaukakin sarki ka wannan da dan adam dabi'un mu kala kala ne kowanne yanayin halittar mu daban-daban wasu farare wasu bakake farin ma kala kala ne akwai farin da zaka ga ja ne kawai akwai wanda zaka ga fari ne mai hade da ja yanzu in ka dauki fari irin na larabawa daban yake da fari irin na bature ba haka bane in ka dauki fari kuma irin da mutanen Asia irin China da sauransu shi ma daban yake da irin waɗannan duk daban yake in ka kalli hatta gashin kansu zaka ga daban-daban yake gashin turawa da gashin larabawa da gashin irin yan latin din nan yan asia duk daban-daban yake sannan kuma mu bayan Allah ka tawo kanmu ba mu ba kanmu zaka halittar mu kala-kala ce ba haka bane duka mun bakaƙe ne amma bakaƙen kuma ga mu nan eh wani sudu ne wani kuma gashi nan sai a hankali haka muke haka Allah madaukakin sarki ya halice mu duk haka muke to duk ya danganta da yanayin sanadarin halittar mu dabi'un mu ma kala-kala wani mai laushi wani mai tauri wani sesa-sesa wani ba shi da daɗin mu'amala kwata-kwata eh haka yake shi tauri ne da shi wani kuma shi laushin sai ya yawa kawai da inda ka jashi luhu sai ya tafi haka haka muke gaba daya ba fata dai Allah madaukakin sarki ya samu dace ya ba mu ikon yin aikin kirki mu shiga aljanna gaba daya shikenan duk wannan wahala an gama da ita Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi muslim ne rawaito shi kuma an akan sa zamu dakata insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya samu dace ya yafe mana gaba daya wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah